Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar na yau Litinin 3 ga watan Yuli shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mutattacciyar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makiri ne tare da Sahabu Imam Aliyu. Zamu gabatar muku da wannan shiri na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai,
shugaban Faransa yana kasar Mali inda zai halarci wani taro kan harkokin tsaro da kasashe da suke yankin suka shirya. Kasar Saudiya da kawayenta sun baiwa Qatar karin wa'adi na sa'o'i 48 da cika sharuɗa da suka gindaya mata. Jiya Lahadi a Iraki wani dan kunar bakin wake ya halaka akalla mutane 14 a wani sansanin yan gudun hijira.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar hukumar aikin haji a Najeriya ta kare matsayinta akan farashin kudin haji na bana wanda aksarin mutane suke ganin yayi tsada.
Dan ana magana aikin haji ba a maganan naira. Inda gizo ke saka shine wajen waton yadda ake sarrafa dala zuwa naira.
A jamhuriyar Niger kuma kungiyoyin adawa ne suke zargin gwamnati da rashin adalci wurin hukunci akan al'umman kasar.
Kenan abinda aka tunguma da bana in ma yayi shi mas'udar ba zan surgin shi kuma saman din aka ce ta kai ƙara bana shi su an kama shi saman din ma ai sun kai ƙara mas'udar ba zan dami ba kama su ba.
Haka kuma akwai wato labari da muka dauko daga jihar Adamawa inda gwamnatin jihar take kira ga gwamnatin tarayya ta zo ta taimaka mata wurin gina wasu gadoji. Akwai kuma shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron yana kasar Mali inda aka shirya zai halarci taron koli da kasashe da suke yankin suka kira domin kafa wata runduna ta musamman da za ta yaki mayakan sa kai masu ikirarin jihadi. Kasashen Mali da Burkina Faso da Chad da Mauritania da Niger, kasashen da aka kira jifa a yankin Sahel, sun ce sun hada kai ne suka samar da sojoji domin tunkarar koma bayan tsaro da hare-hare da masu ikirarin jihadi suke kaiwa a yankin. Kasashen biyar za su samar da dakaru waɗanda za su agaza a sojojin Faransa su 4,000 da na Majalisar Ɗinkin Duniya 11,000 da suke aikin kiyaye zaman lafiya a yankin. Ana sa ran shugaba Macron zai ba da sanarwar cewa Faransa tana goyon bayan kafa runduna ta yanki. Abinda babu tabbas shi ne wace irin goyon baya ko gudumawa ce Faransa za ta bayar. Macron ya ziyarci Gao a arewacin Mali cikin watan Mayu. Ziyararsa ta farko a wajen Turai a matsayinsa na shugaban ƙasa ya faɗa a lokacin ziyarar cewa dakarun Faransa za su ci gaba da kasancewa a yankin har sai babu ragowar 'yan ta'adda masu yafa rigar musulunci a yankin. Faransa ce ta yi wa Mali mulkin mallaka.
Ƙasar Saudiya da ƙawayenta da suke rikici ta fuskar diplomasiya da Qatar. A yau Litinin suka ƙara wa'adi suka baiwa Qatar da sa'o'i 48 ta cika sharuɗa da suka gindaya mata. Jiya Lahadi Kuwait, wacce take shiga tsakani domin kawo ƙarshen rikicin cikin lumana, ta nemi a ƙara wa'adin jim kaɗan kamin ƙarshen wa'adin na farko. Sanarwar da kamfanonin dillancin labaran Kuwait da na Saudiya suka bayar da sanyin safiyar yau Litinin ɗin nan duk sun tabbatar da cewar an ƙara wa'adin har zuwa ƙarshen yau Litinin. Kasashen Saudiya da haɗaɗɗiyar daular kasashen Larabawa da Bahrain da Masar sun yanke hulɗar diplomasiya da na kasuwanci da Qatar a ranar 5 ga watan Yuni, suna zargin gwamnatin Qatar da goyon bayan ta'addanci. Qatar ta musanta zargin waɗanda kasashen suke mata. Ta ce zargin da suke mata ba shi da tushi. Ministan harkokin wajen wannan ƙaramar ƙasa da ke yankin Gulf, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ya ce sharuɗa da Saudiya da ƙawayenta suka gindaya mata da suka haɗa da janye sojojin Turkiyya daga ƙasar da rufe tashar talbijin nan na Al Jazeera da tauye dangantaka da Iran suna da wuya ta mutunta su ba tare da sadaukar da yaucinta ba.
Jiya Lahadi a Iraki, wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kashe aƙalla mutane 14 a wani sansanin ƴan gudun hijira da tashe-tashen hankula a cikin ƙasar suka raba da muhallansu. Hakanan harin ya jikkata wasu mutane mutum 13 a sansanin mai tazarar kilomita 60 yamma da Ramadi, babban birnin lardin Anbar. nan da nan dai babu wanda ya fito da kyarakin kai wannan hari. Dakarun Iraki sun kwato biranen Ramadi da Fallujah daga hannun mayakan sa-kai na kungiyar ISIS, amma mayakan sa-kan masu ikirarin jihadi suna ci gaba da iko da yammacin lardin. A can kasar Siriya kuma tashar talabijin ta kasar ta ba da rahoton cewa wani dan harin kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a dandalin Tahrir dake tsakiyar birnin Damascus jiya Lahadi, ya halaka akalla mutane 18, ya jikkata wasu mutane masu yawa. Ungiyar da ke kare yancin bil'adama a Siriya ta bayyana harin a zaman daya daga cikin hare-hare guda uku da aka boye bama-bamai a cikin mota da suka tashi. Jami'an tsaron kasar suka ce sun koro yan harin kunar bakin wake uku cikin motoci suka halaka biyu a kofar shiga birnin kamin su yi barna. Bidiyon talabijin ya nuna kalla motoci biyu da suka kone kurmus da wasu baraguzai akan hanyar zuwa tashar jirgin sama na kasar. Matuki na uku ya bace wa hukumomin tsaro, amma daga bisani ya tarwatsa kansa a dandalin na Tahrir bayan da aka yi masa zobe.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata tawagar wakilan majalisar dokokin Amurka ƙarƙashin jagorancin Senator John McCain jiya Lahadi ta kai ziyara a Pakistan, inda ta gana da manyan jami'o'in soji da na gwamnati na ƙasar domin tattaunawa akan batutuwa da suka shafi ƙasashen biyu da suka hada da yaƙi da ta'addanci da kuma ƙoƙarin ƙarfafa zaman lafiya da tsaro a Afghanistan. Wannan ziyara tana zuwa ne yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump take shirin bayyana sabbin matakai da za ta dauka a fafatawa a Afghanistan, wanda ake zaton fitarwa wani lokaci a cikin watan nan. A lokacin da ake zargin cewa 'yan bindiga waɗanda suka faƙe a Pakistan suna taimakawa da ƙarfafawa Taliban gwiwa na ci gaba da ta da ƙayar baya. Sanatocin na Amurka sun gudanar da shawarwari masu tsawo a ma'aikatan harkokin wajen ƙasar, inda mai ba da shawara akan harkokin ƙetare da ake kira Sartaj Aziz ya jagoranci wakilan ƙasar, kamar yadda sanarwar da aka bayar a kan wannan taron ya nuna. Sanarwar ta ce Aziz ya gaya wa tawagar ta Amurka cewa jami'an tsaron ƙasar sun sami nasara kan ta'addanci. Ya gaya musu cewa an tarwatsa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da maɓoyansu.
Firaministan Japan Shinzo Abe ya alƙawarin zai yi aiki domin sake samun yardar jama'ar ƙasar bayan da jam'iyyarsa da ke mulkin ƙasar LDP ta sha mummunar kaya a zaben ƙananan hukumomi a yankin Tokyo. Ana jin cewa jam'iyyar LDP za ta tashi da kujeru 23 a sabuwar majalisar, wadda ya nuna koma baya daga kujeru 57 da take rike da su a da. Jam'iyyar CFP ta gwamnan Tokyo Yuriko Koiki da ƙawayenta za su lashe kujeru 72 a majalisar mai wakilai 127. Masu lura da al'amuran yau da kullum a Japan suka ce zaben ba batun gwamnan Tokyo ba ne, amma zakaran gujin dafi ne kan shugabancin Prime Minister Abe, wadda yake fama da abubuwan fallasa. Ana zargin Prime Minister da cewa ya yi amfani da mukamin sai taimaka wani amininsa ya samu damar bude makarantar likitocin dabbobi a wani yanki na musamman kan harkokin tattalin arziki, abin da yake da wuya gwamnatin kasar ta yi.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar aikin haji a Najeriya ta kare matsayinta game da kudin hajin bana da aka ce ya yi tsada. Hukumar ta bayyana hakan ne a wurin wani taron wuni biyu da ta shirya na cika shekaru 10 da kafuwa. To, kowane irin nasarori ne hukumar ta samu? Ga Obama ana mai watsa labaran hukuma a hirarsa da wakiliyarmu Madina Dauda.
A yau ba za ka ji ana kukan cewa jirgi kaza ya bar mutane kaza guri ka, ba za ka ji an ce kamfanonin jirgin yawo sun cucuwa ne sun cucuwance ba, ba tare da hukumar zai ta shigo ta magance ba. Abubuwa da dama gaskiya sai hamdala.
Jawabin bayan taro ya nuna cewa ƙorafe-ƙorafen rage kuɗin aikin hajjin bana bai samu karɓuwa ba saboda hauhawar farashin musayar kuɗi ta naira da kuma dala da ake amfani da ita. Sakataren hukumar Bello Tambuwal ya ce tashin farashin dala da ta ci ƙarfin naira ya sanya dole a yi haƙuri da wannan farashi na kuɗaɗen kujeru manya da kuma ƙanana na mahajjata.
Da ana magana aikin haji ba a maganan naira. Inda kizo ke saka shine wajen waton yadda ake sarrafa dala zuwa naira. A bara an yi akan naira 197 akan dala 1. bana aka bashe ta akan naira 305 akan dola 1.
Wani abu da ya dauki hankalin shugabar kungiyar mata masu da'awa ta kasa Maryam Idris Othman shine irin kalubalen jagoranci da mata ke fuskanta a lokacin aikin haji, inda ta bada shawara tana mai cewa
ba a ba wa mace wani matsayi da ya kamata a ce ita ma za ta samu wannan rabo na haji wanda yake mabrur ba, wanda abinda ake ta magana kenan akai. Yana da muhimmanci kware a ba mata wanda za su jagorance su, mata ƴan uwansu wanda suna da ilimi, ba wai kawai officials haka nan karazube ba, masu ilimi wanda za su iya jagorantar su, nan ne za su samu nasaran aikin da suka je yi.
Ya masu ruwa da tsaki suka ga kamun luddan hukumar Alhazan ne cikin shekaru 10? Da farko ga sakataren hukumar Alhazai ta jihar Bauchi Abdullahi Hardawa.
Alhamdulillah, duk wanda yake bibiye da abubuwan da suke faruwa a cikin sha'anin aikin haji a Najeriya zai tabbatar miki da cewa kullun ci gaba ake samu.
Sai muƙaddashin shugaban kungiyar haji da umra na Kano, Aminu Musa.
Tun daga lokacin da suka fara har zuwa yau da suka cika shekara 10, gaskiya ba karamin ci gaba aka samu ba. A ta bangaren mu da muke harkokin mu, kuma mu muke jan ragaman harkokin mu da kanmu.
To madalla a gaida Madina Dauda. A jihar Adamawa kuma al'ummar yankin da suka koma gidajensu da aka kwato daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram suna kokawa akan wasu gadojin yankunan da suka lalace, abinda hukumomin jihar suka ce yafi ƙarfinsu. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar ta ce ma'aikin fa yafi ƙarfinta, wanda don haka ne mako ta mika gwamnatin ta ga gwamnatin tarayya da ta kai dauki da yake zanta da manema labarai kan wannan batu. Gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ma buƙaci gwamnatin tarayya ne da ta taimaka gani irin halin da al'ummomin yankin ke ciki a yanzu.
Mu dinnan gwamnoni mun yi mitin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari an ce za a zo a fara aiki. To mu damu mu gadaujin mu nan ne da hanyoyin mu. To har yanzu ka ga dai mun da faru da gada a can micika da wayoyin sojaje ma gadaujin duk na yankewa. Gwamnatin jihar ba mu da wayannan kuɗaɗen da zamu yana yi, kuma aiki ne dama haƙƙi ne na federal government su yi wannan aikin. To har yanzu muna jira mu gani a zo a fara wayannan ayyuka hanya kuma a gera gadajina.
To wai kome wakilin wadannan al'ummomi kuma ke yi ne dangane da wannan batu? Wannan ku ita ce ma tabbai da ne wa 'yan majalisar da ta sanata Binta Masu Garba da ke ma wakilta al'umman yankin.
Ko satin da ya wuce da ni da former shi gwamnan Adama mai suna Boni Haruna da wani soja da ake ce mishi General Zaruwa da waɗansu dattawa dai muka taru muka kama hanya muka sami minista a kan kuma maganan hanya. Kafin lokacin mun yi magana a zawarin majalisa aka kawo kukan wannan gada, ba gada ɗaya ba, ba gada biyu ba, gudaji sun wuce guda biyar, amma mahimman yan gada ɗin da ya lallace ko gudajin guda biyu ne. So gwamnati ta ce ta yadda yanzu ne ya kamata gwamnati ta tallafa ma mutanenmu su masu san ana yin da su.
Su ma dai al'ummomin da suka koma yanzu na kokokawa ne game da halin da suke ciki sakamakon rubuta wanda gadan mutukan yayi.
Kana magana a banga Alhaji Umaru mai inji kala kuma abun tausayawa mutanen da suke zama a garin Micika.
Me kuke so ƴan majalisunku na jiha da na
tarayya? Kuna so ƴan majalisunmu maganan gadan na biyu asibitoci a taimaka a gyara mana, na uku makarantunmu gabaki daya sun bi sun lalace a gyara mana.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Allahu sarki mai rama rukuni ke sarki da reka ka taimake ta.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Idan muka leƙa a jamhuriyar Nijar kuma za mu ga 'yan adawan ƙasar ne suke kokawa akan yadda hukumomin ƙasar suke kama mutanensu bisa rashin adalci. Ga wakilinmu Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani.
Wanda dai ake tsare da shi a baya-bayan nan shine Ibrahim Bana, kakakin matasan jam'iyyun na adawa, bayan da kungiyar alkalai Nijar Saman ta shigar da ƙara a kansa cewa ci zarafin alkalai a kan shafinsa na sada zumunta. Aminu Isiya yana ɗaya daga cikin mambobin ƙawancen na jam'iyyun adawar Nijar.
Akwai wani lokaci da an kai Masaudu a matsayin shi na daraktar da kabina shugaban ƙasa ya ji ya wani sa rabata hannu bisa wasu abubuwan da bai danganta da aikin shi ba. Ya je sa hannu bisa kudin da abin da aka ce ma afar Iranum Gate, wadda aka anhwani da sunan Niger, ana zargin shi ma da cewa ya ci miliyar 200 na harka wannan harka ta Iran Gate. Idan akai wannan ga magana Juju yayi ba da labarin shi cewa jujoji suna da laifi bisa wannan abu. Bancin wannan abu na Masudu Bazum sa harka bebe importe ya ce hammana da hannu da sauran jujoji da sun ka kama mishi ko su alƙalai da yayi aiki da su ba su kudi shi sa harka ta dade yace amma alƙalan ma sun gane su kuma sun canza su da alƙalai ingantacci wannan abin duk yazo shiru babu abin da an kai musu hallanzu kenan abin da aka tunguma da bana in ma yayi shi Masudu da Bazum sun gane shi kuma saman din aka ce ta kai ƙara bana shi sa an kama shi saman din ma ai sun kai ƙara Masudu da Bazum dan me ba kama su ba.
Duk sai dai a cewar Usman Muhammadu mamba jam'iyyar da ke kan karagar mulki ta PNDS tarayya kamakamin na ƴan adawa baya da wata nasaba da bitar kullin siyasa magana ce da ta shafi shari'a
wanda kaga an kira to ka tabbatar da akwai dalilin kiran da aka yi mishi ku ba PNDS lahiya PNDS daban gwamnati daban sannan gwamnati daban shari'a daban mutane ne wanda bakin su ka sani na sani duk wanda aka saka ya sani ba abin da suka yi sai neman zagon ƙasa da zage-zagen mutane shi kuma ƙasar nan akwai shari'a ba shiwa a cikin duniya gaba ɗaya da Allah yi mu ba kar zan bige sako mu ba yayi shari'a saboda haka shari'a dole ta yi aikin waɗanda ke adawa ya sun shugabanci haka suka bar ƙasa kowa ta abin da ga dama
ko bayan Ibrahim Bana ana kuma tsare da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hullar Nijar Gamacin Muhammadu wanda shi ba ke zaman jana shari'a da kuma ake zargi da laifi makamancin na Ibrahim Bana sannan kuma wani labarin bayan ya nuna cewa ana tsare da shugaban jaridar Lekure Ali Sumana a ofishin jami'an 'yan sandar Feji wanda ake zargi da wallafa wasu bayanai da ake cikin gudanar da shari'a a kansu waɗanda kuma suka shafi shari'ar da ke tsakanin kamfanin Afrikar da Nijar. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
A gaida Yusuf Abdullahi, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe ɗaya kenan da minti 17 na dare a nan Washington, ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau ma shirin namu zai ci gaba da bin karin kisan da wasu 'yan kwamiti na garin Jega a jihar Kebbi suka yi ma wani saurayi mai suna Zayyanu. A shirinmu na baya mun ƙarasa jin bayanin yadda aka yi aka kashe Zayyanu da yadda Mudassiru ya samu ya kubuta ya gudu. Har yanzu kuwa dai gudun bai ƙare masa ba, domin kuwa bayan da muka fara sanya hirarsa a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya, wasu mutanen da ba a san ko su wane ne ba a garin na Jega sun fara farautarsa. Za mu yi magana da shi ta waya daga inda ya gudu ya ɓuya a shirin na yau. To amma bari mu ƙarasa jin bayanin mahaifin Zayyanu, wato Malam Abubakar, kuma da mu ɗan koma baya kaɗan mu faro daga inda ya doshi hukumomin 'yan sandan jihar Kebbi game da kashe masa ɗa da yake zargin wasu 'yan kwamitin na garin Jega sun yi.
To sai 'yan sandan ne da minne kamar suka taya wuri hankalina haka na yi tamayoyi na yi tamayoyi na gane da cewa ban da wani fawa ga abin, sai na hutar da kaina. To ana cikin haka sai na ji an cewa an kai yara kotu wai za a sakin su abu kamar wasa. Kotu a can birnin Kebbi wata karamar kotu. To shikin dan ji haka ni kan sai sai na je Sokoto inda mu ra'ayin da kai report da shi ga abin da ka faruwa, ka gane ko? To shine lokacin da na gaya musu sai aka taho aka yi rubuce-rubucen da aka yi a ƙari aka turo wanda zai na ya taho da kitsin gaba ɗaya daga Kebbi a kan Sokoto. Aka zo ni ma na zo don tare muka ce Sokoto sai na biyo su muka zo nan Jega. To da muka zo nan Jega aka taho nan caji wa inda DPO. Da aka zo wurin DPO aka tambaye shi sunayen waɗannan mutane dai aka kira dai guda shi ya taho gaba gara aka kama shi aka tsare. To shi gudan da aka tsare daga shi danganan shi wanda aka turo na sai je gidan sarki. To da je gidan sarki har ka talla da shi sarki ya shirya da shi har da wanga da aka kama aka saki shi aka ce yace abin zai je da shi Sokoto. Muka ta zuwa Sokoto dai ban gane ko ba yan sadda da zuwa ta yawo da hankalin mu suna son su bata kan sai daga baya kuma sai shi sarkin yayi shiri a mai da kadin jira. Nace to ani saboda abin da ba ne adalci ka bisa ba niyo Sokoto City dan haka bukata America din nan shiga sun kace a wai ai inda aka yi matsala can aka wannan hukunci to na ga gaskiya ne ashe wani shiri ne ankal shi na da aka mai da case nan to sai muna nan muna jira a kira mu kotu yau a kira mu jibi gobe a kira mu gata a kira mu shu sai muka ji an ce wai an kai yare kotu ta nan shiga babu labari ne shi na yi haka nan babu mai kara babu shedu aka yare kotu sai aka ce wala an kai sai na tahi na je can kotu din ba samu mai shari'a ba dan mace ta sai na ce ma yaranta to naji an ce dana da anka kashe bai zagi kowa ba bai doki kowa ba bai taɓa kayan kowa ba bai nuni kowa ba aka kama shi kawai aka je aka maka shin gilla ba tare da shin komai ba kuma an ce wai an sake su suka daura yado hankalin na sai na tafi bayan shabi na koma kotu din registrant ya dawo na ce mai shari'a nake nema dan an ce an ba da yarbeli ba mu labarin komai yace eh gaskiya ne an ba shi su beli amma yanzu muna son magana DPP za mu saboda haka an ba shi su beli kuma belin da aka bai ko wani yaro sai an ba 1500 nashi da na mai beli ne 1500 sannan da takardun gida ne sannan a ba da beli dan haka in kwatar da hankali na ba ranar za a saki na ba kawai in ce ku dan yan macata ba su ku bi kuma da registrar ka wada ni sai ni tayata kai dai kwana biyu sai mun ka ji an ce an sako yara ana ci ana hashin tudura garkar sarki ana munna to abin mamaki na anan shin sarki ba abin mutane na ba to tun da abin mutane na ya za a kashe da kuma hita shi ruwa shi tsaki shi ce ba a hukunci wannan shi na da abin mamaki to in haka za a rayuwa ina rayuwa kai haka nan to saboda haka ni yanzu sarkin kabin ma gaba dai kusa in ce shi ya kashe mai yaro dan ya hana dai a kama masu lissa kuma ya sa an sake wanda aka kama to wa kashe ni da kenan naje gida ne nace mai ranka da dina wanda aka kashe mai yaro amma kuma gashi na ga ba a kama shugaban nake san ba suna yawon su so atta su bala ba zuka su magaji su har da kalba kama su ba sai yace to ai shi attanan nake magana wallahi ko mota ta haye shi shi bai damuwa babu da wata magana wadda amma muhimmanci sai nace to yanzu ranka da abin da za a yi yace shi babu abin da za a yi to nan kaga wannan ya nuna nace kuma yaran ka sun ce kai ka samu sahani ko sun kashe mutum ba a koni haka sun kashe saboda haka babu da wata magana wadda ya mai muhimmanci zuwa gare ni babu gaisuwa babu tsaya babu komi nace to shi ganin taya ta ba wani yace yawo to saboda haka ni ina zargin sarki ma shi yasa haka shi ne dan
to yanzu kuma menene fatan ka kuma bukatar ka akan wannan lamari
abinda a bukata ta dana da haka shi daga son hukuma ta mai adalci an kashe shi ba tare da yan komi ba saboda ka taimai adalci ta bi kis din nan sau da kawa ta gane gaskiyar al'amarin nan sun dai ce dana barauna ba barauna bai taba sata ba da Allah shi in kuma ya taba sata garin je ga yake zaune akwai abokanai da kowa mi yasa ta kuma kayan wasa ta sun wagawa ka zahi da lika mata ƙarya dan su biya bukatun su kuma dana an kashe shi na saboda wata bukata ta kashin kansu kawai in kuma akwai lahi a wadi saboda ka tsamo kuma ta mai adalci ta bi mai hakkin dana da haka shi ta gano shi domin abin hakkina shine ka bukata
to tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan batu na kisan Zayyano da ƴan kwamiti suka yi a fadar sarkin Kabin Jega Alatila Samudar Siru wanda ya kubuta da ransa daga hannun ƴan kwamitin nan yayi hijira bayan barazanar da ya fara fuskanta daga mutanen da yace sun fada masa cewa za su iya hallaka shi ko su yi duk abin da suka ga dama da shi ba tare da hukuma ta daga musu yatsa a nan garin na Jega ba
ya abin da ya faru a majiyar nufar garin Jega ana fara watsa wannan labarin to yayannan ma'aikatan sun kawo da kira cewa suna son gani na yayannan yaran nan ya san suka ce suna son gani na ni kuma ni kina bi
ka ce su waɗannan yara na sarki kana nufin su ƴan bangan da suka kama ku da farko kenan
ba ƴan banga bane ba ƴan vigilante bane ƴan committee ne kawai yaran sarki
so suka ce suna son su ganka akan dalilin me wai suke neman su ganka
wallahi ban san ko dalilin me yasa suke son su gane ba amma dai sun furta min kalaman cewa sai sun kashe ni kuma ba so da ba ko ranar da rabin ya faru sun furta min wannan kalama bayan faruwar wannan abin sun furta min wannan kalama sai ni kuma ne ke yarda su gani in mahaifiya an ka turo ana nema na mahaifiya ta ce ta fito sai ta ga ba inda suka tsaya zuwa nema na bane kuma ba su san su ba bakin fuska take gani hankali na ya tashi ya je na gaya ma shi baban Zayyano ne ce to ana zuwa gida nema na kuma inda ke zuwa ba a san su ba kuma ni ban yarda da su ba na zo nan wurin inda nake sana'a ta nan wurin masallacin Marjayi ta zake ni daga cikin yaran da anka an so dare sai suka zo ina dan da suka kashi abokina suka zo wurina sai dai ni sallama ni an samu sallama sai suka koma gefe sun kai suna shawarori ban san me suke shawara ba suna dagawa ni kuma sai ni gaware ne gidan inda dama sun tafi sai sun kashe ni kuma sai kashe abokina na gani da idanuna yadda hankali na ya tashi na mahaifiyata ya tashi akan ni na rayu nake banda kowa sai Allah sai kawai na gudu na tafiyata na je kawai na zamana.
Waɗannan da kace sun zo neman ka kace suna cikin waɗanda suka kashe Zayyanu wato ka san su kenan ka san sunayen su ko
lalle waɗannan bambari sun ne kai ka fitar da su ba sabida ina jin tsoron su kama ni ko ta karfi su ta hidan ni amma na san su karan su ne sun ka je wuya
bayan nan babu wani labari da kuke ji game da wani abu wanda ya shafi wannan batu naku
ana jin labarin cewa yaran nan wallahi in kama kaina don suna da ahuri akan kashe ni sun ma fara aiki yanzu haka suna zagaye har wuraren eriyoyin mu suna zagaye sosai waɗanda aka sako ɗin yanzu haka sun fara zagaye suna nan suna zagaye kuma yaran da suka gudu lokacin da su an ka kashe Zayyanu ɗin waɗansu duk sun dawo ina nan da yanzu haka duk an kira su sun dawo
wato lokacin da bayan mutuwansa akwai waɗanda daga cikin waɗanda kace suna da hannu a ciki akwai waɗanda suka gudu suka bar garin jeka kenan a lokacin go
akwai waɗanda ko da safiya ta waye an ka busa a je a kira da sun gudu
Me hukumomin ƴan sanda a jihar Kebbi suke yi na hukumta waɗanda suka kashe Zayyanu kuma me suke domin kare shaida kwaya ɗaya na wannan kisan wato madasiru zamu nemi jin tabakin su a shirin mu na gaba a huta lafiya
To yanzu sai kuma labarai a takaice.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron yana kasar Mali inda aka shirya zai halarci taron koli da kasashe da suke yankin suka kira domin kafa wata runduna ta musamman da za ta yaki mayakan sa kai masu ikirarin jihadi. Kasashen su ne Mali da Burkina Faso da Chad da Mauritania da Niger. Kasashen da ya kira G5 a yankin Sahel sun ce sun hada kai ne suka samar da sojoji domin tunkarar koman bayan tsaro da harare da masu ikirarin jihadi suke kaiwa a yankin. Kasar Saudiya da kawayenta da suke rikici ta fuskar diplomasiya da Qatar yau Litinin suka kara wa'adin da suka baiwa Qatar din sa'o'i 48 su cika sharuɗa da suka gindaya mata. Jiya Lahadi Kuwait wacce take shiga tsakani domin kawo ƙarshen rikicin cikin lumana ta nemi ƙara wa'adin jim kaɗan kamin ƙarshen wa'adin farko.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai da hantsi za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryen. Amma kafin in sallama zan miƙa ta'aziyya ga mutanen Yalwa a birnin Kumasi Ghana na rasuwar babban limaminmu wadda ya rene mu Sheikh Idris Abubakar Shu'aibu. Da ya rasu a jiya Asabar, Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya ba iyalai haƙuri musamman ma sarkin zangon Kumashi, Sultan Umar Faruk Sa'id da sauran 'yan uwa duka. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan sashen Hausa na murya Amurka musamman ma Sahabu Imam Aliyu da ya taimaka muka gabatar da shirin. Da wanda ya shirya ya bada umarni na wannan safiya Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan safiya Malam John Baba Yakubu Makiri ke sallama da ku a huta lafiya.